gobinsa to ba zai aikata abinda zai bata masa azumi ba fa yakhruju kalamuhu kulluhu nafi'an salihan sai magana sa ta fito gaba dayanta magana ce mai amfani mai kyau wa kazalika amaluhu hakanan ayyukan sa su fito ayyuka ne masu kyau fa hiya bi manzilati ar-ra'iha allati yashmuha man jalasa hamil al-misk to ayyukan sa da maganganun sa za su zama tamkar kanshin da wanda yake zaune da mai dauke da turaren almiski yake shaka kazalika man jalasa sa'im hakanan wanda yake zaune da mai azumi intafa bi mujalasatihi lahu sai ya amfana da zaman sa tare da shi wa amina fiha min az-zuri wal kadhibi ya aminta daga fadawa cikin wato ƙarya ko fadawa cikin shaidar zur ko kuma ƙarya wal fujuri wal zulmi da kuma fajirci da zalunci ce haza huwa sawmul mashru wannan shine azumin da shari'a ta zo da shi la mujarradul imsaki an at-ta'ami wash sharabi ba kawai akame baki ga barin ci da sha ba wato mala ya dawo batun hadisin al-harith al-ash'ari wanda ya dauko magana akan sa yake bin sa gaba gaba yana masa sharhi to ya dawo gabar yayi maganar sallah hadisin da ya maganar kalmar shahada wato tauhidi kadaita Allah sannan maganar sallah sannan kuma yanzu yake maganar azumi annabi yahya alayhi salam yake gaya wa banu isra'il manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma yake labarta mana abin da ya faɗa musu yace wa amurukum bisiyami ina umarta ku da ku rika yin azumi fa inna mathala zalika mathalu rajulin fi isabatin ma'ahu surra misalin mai azumi kamar misalin mutumin da yake cikin jama'a ne yana dauke da surra surra ita ce jakar da ake sa kudi a ciki yar karamar jaka da mutum yake sa kudi wallet da muke cewa wallet tun ya sa kudi a aljihunsa zai sa ta saboda haka ko ya daure a kugunsa saboda haka wanda suke tare da shi ba su san menene jikinsa ba to ita ce ake cewa surra surra jakar sa kudi to kamar mutum ne wanda yana cikin wasu jama'a yana da jakarsa ta sa kudi a cikin ta kuma akwai almiski turaren almisk turaren almisk shine turaren da yake kowanne kanshi kanshin sa yake wato abin sha'awa ne ga kowa da kowa fa kulluhum ya'jabu aw yu'jibuhu rihuha duk wanda yake cikin wannan jama'a yana jin wato yana sha'awar ko yana jin dadin kanshin da yake tasowa daga wannan mutum wanda shi yake dauke da wani abin da yake da kanshi saboda haka duk wanda yake kusa da shi yana shakar wannan kanshin kuma yana jin dadi fa inna riha wa inna riha sa'imi atyabu inda Allah min rihi almisk annabi ya ce to wanda yake azumi hamamin da yake fita daga bakin sa yafi kanshi a gurin Allah sama da kanshin turaren almiski to shine bala yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada wannan misali wato a dauko mutumin da yake dauke da jaka ta kudi kuma a cikin jakar ya saka turaren almiski yake cikin jama'a zaune ko yake tafi cikin jama'a cikin taro wannan kanshin almiski kuma yana tashi daga jikin sa yana bugun su yana bugun hancin su suna jin dadin wato abinda suke ji daga wajen sa saboda haka kowa ba zai kyamaci matsawa kusa da shi ba kuma duk wanda ya matsa kusa da shi to zai amfana da shi ne ba cutuwa zai da shi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yace to wanda yake azumi kamar wanda yake dauke da turaren almiski ne za a yi sha'awar sa kuma sannan abinda yake dauke da shi ba cutarwa zai yi ba amfanarwa zai yi to shine malam yace daga cikin irin wato hikimomin da suke karkashin kwatanta mai azumi da wanda yake dauke da jakar kuma akwai turaren almiski ce saboda jakar da yake dauke da ita jakar a boye take a cikin wato aljihun sa ko a kashin taguwarsa saboda haka ba kowa ya san irin jakar da yake dauke da ita ba ko ma ba yana dauke da ita ba to haka nan mai azumi shi ma azumi idan mutum yana yin sa ba za a ga alamar azumin tare da shi ba idan ba shine ya faɗa ba kamar sallah ba idan kana sallah kowa ya zo ya ganka zai fahimci sallah kake daga tsayuwarka da ruku'unka da sujjadarka da zamanka zai fahimci wannan sallah yake idan sadaka ka fito ka bayar za a ga sanda zaka fito sanda zaka miƙa idan aikin hajji ne gashi nan kowa yana ganinka kana ta labbaika saboda haka wani abu ne da ba ɓuya yake ba amma azumi shi wannan sai idan ka faɗa ka ce kana azumi, amma kawai dan ganin ka ba zai sa a gane kana azumi ba. Shi yasa za a iya maka tayin abinci ma ce bismillah, an kawo abinci a ce bismillah, don ba za a gane cewa azumi kake ba. Amma inda sallah kake ba za ka abinci ba a ce zo ka ci, za a hakura sai ka gama sallah, saboda wannan abu ne zahiri. To yadda mutum yake sanya jakarsa ta kuɗi a cikin rigarsa ko aljihunsa ba tare da wani ya san akwai ta ba, ba tare da wani ya ga kalar ta ba, to haka mai azumi shi ma azuminsa yake ɓuya game da halittun. Sai sa aka ce azumi ga mutum ya yi wato itar ya ba ta shiga cikin azumi. Saboda zai iya cewa yana azumin kuma ya komawa cikin ɗakinsa ya sha abin da zai sha, ya ci abin da zai ci ba tare da an sani ba, to me zai sa ya ƙaryarsa? Saboda in har zai yi azumin, to azumin zai yi, in kuma ba zai yi azumin ba to ba zai yi ba, saboda zai iya wato nunawa cewa yana azumi alhalin ya ci abinci a ɓoye. Saboda haka shi azumi, shi yasa Allah ya ce as-sawmu li wa ana ajzi bihi, azumi na wani ko saka ni zan saka wa mai yin sa, wato sakamakon yana wajena. Shi yasa anan mala yake cewa li'annaha masturatun 'anil uyuni maqbu'atun tahta thiyabihi ka'adati hamil al-miski wa hakaza as-sa'imu sawmuhu masurun 'anil mushahadati al-khalqi la tudrikuhu hawasu. Shi to haka ne mai azumi, shi ma azumin sa a boye yake, babu mai gani, saboda haka sauran mutane ba sa hango, ba sa iya gano yana azumi. To sai na mala yace was-sa'imu huwa alladhi samat jawarihu 'anil athab, shine nan yake fadar mai azumi na hakika. Akwai azumi wanda yake kowa da kowa zai iya tare a cikinsa, amma akwai azumi na hakika wanda shi ne azumi, cikakken azumi da mai shi yake samun ladan mai azumi. Da kuma in ana maganar irin waɗannan ladadaki, to ana nufin irin wannan azumin da yanzu zai yi bayani, ba kowane abin da ake cewa azumi ba. Ce as-sa'imu mai azumi, kamar yace ba wani ne mai azumi ba. Huwa allazi samat jawarihu 'anil asam, shine wanda duk gabbansa yayi kokari su ma ya kame su ga barin saban Allah. Saban Allah wani abu ne wanda kowane lokaci ba an haramta maka ka yi shi, ba a lokaci da aka halatta maka ka yi saban Allah, sawa'un kana azumi ko ba ka azumi. To amma shi mai azumi, saban Allah yana da wani abu ɗoriya a kan abinda zai, wato saban Allah zai haifar masa. In ya yi saban Allah yana da laifi, sannan in yana azumi ya yi saban Allah, to wannan wato wannan azumin zai yi tasiri wajen, wato wannan saban Allah zai yi tasiri wajen lalata masa ladan azumin sa. Saboda kaga ashe saban Allah ana azumi, ya dara saban Allah ba azumi. In baka azumi daban babu wani abu da kake talabbusi a cikin sa, kake ka gauraya da shi a lokacin da za a ce ya lalace. Amma in kana azumi, to kana cikin wata ibada, sannan sai ka saba wa Allah kuma kana cikin wannan ibada. To wannan saban Allah da za ka yi zai hana maka ladan wannan ibadar, saboda haka ibada za ta zama fanko, ga ta a zahiri amma kuma a ciki babu komai, babu wani abu na lada. To shi yasa annabi yake cewa azumi ba wai kawai ka barci da sha ba, a'a, gaɓoɓinka su bar dukkan wani aiki na saban Allah. ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور, tun ya kame harshen sa, shi ma harshen nasa ya zama yayi azumi, wato gucewa ƙarya da fadar maganar banza da ƙarerayi. Waɗannan abubuwa duk da cewa haramun ne, sawa'un kana azumi ko baka azumi, ba daidai bane kai ƙarya, kai zur, kai yarfe, kai maganar batsa ko kai mummunar magana, ko baka azumi haramun ne. To in kana azumi haramcin ya ƙara ƙarfafa, saboda haka akwai wasu lokuta da wasu gurare wanda ayyukan lada ko ayyukan laifi a cikinsu suke girmama. Yanzu mutumin da zai je ya yi laifi a cikin garin Makka ba ɗaya yake ba da wanda zai yi laifi a Kano, wanda ko da ko duka laifin iri ɗaya ne, mutumin da zai sata a Kano ba daidai yake da wanda zai sata a cikin garin Makka ba ya sace kudin alhaji ko mai umara tare da cewa duka sata sata ce sata sata ce sawa'un a Kano aka yi ta ko abin da duk kabira ce daga cikin kaba'ir amma wanda zai yi ta a cikin garin Makka to ya yi ta a wani guri wanda yake da daraja fiye da ko'ina saboda mai garin Makka gari ne da Allah ya sanya shi haraman aminan guri ne mai alfarma kuma Allah ya sanya aminci a gurin to shi sai yake so ya zo ya bata amincin da Allah yake nufi da gurin kaga Kano ba ce Kano haraman aminan ba amma Makka an sa ta haraman aminan sannan ubangiji ta'ala yana cewa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nuzukhihi min azabin alim wanda duk ya nufi yayi faddarewa rashin gaskiya da zalunci a cikin garin Makka to za mu dandana masa azaba mai raɗaɗi anan bai la'akari da cewa ubangiji cewa wa man yurid ba ma wa man yulhid fihi ba wa man yurid fihi bi ilhadin wato mujarrad al-irada mutum ya kullaci cewa zai yi laifi a ciki ko da bai yi ba amma ya ci wato alwashi ya yi niyyar zai yi sai dai kawai bai samu sa'a ba ya je da niyyar sata amma bai iya samun wanda zai sata ba to wannan niyyar da ya je da ita ita ce Allah ya ce nuzikhu min azabin alim sai mun dandana masa azaba mai raɗaɗi akan niyyar to ina kuma ya yi idan niyyar kanta ubangiji ta'ala ya yi alkawarin sai ya ɗanɗana ma mai wannan niyyar mugun nufin ko bai yi aikin ba sai ya ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi to ka gaya min in ya yi aikin wani irin fushin Allah zai faɗa ciki ba ƙarami ba ne to saboda haka kaga gurin shi ya sa laifin da za a yi a gurin ya yi girma saboda sharafin makan sharafin makan to kamar haka nan wanda zai yi laifi a cikin watan azumi misali watan azumi wata ne mai daraja ta ne mai alfarma amma shi ya sabu saban Allah a cikin kaga ya keta wani wata wanda ubangiji ta'ala ya zaba ya fifita shi akan sauran watanni haka nan halar da mutum yake ciki ta ibada kamar azumin shi kansa sawa'un nafarillah ne ko ba nafarillah ba a ramadan ne ko ba a ramadan ba mutum yana cikin hali na azumi wanda hali ne na ɗaukaka sannan kuma a cikinsa zai yi wani abu na saban Allah kaga dole abin zai girmama to shi yasa malam ya ce wasa'imu huwa allazi samat jawarihuhu anil atham mai azumi shi ne wanda jawarihuhu gaɓoɓinsa suka yi azumi ga barin saban Allah walisanuhu anil kadhibi wal fuhshi harshensa ya yi azumi gabarin ƙarya da alfasha wa qawli zuri da fadar ƙarya wa batnuhu an at-ta'am wa ash-sharab ya kame cikin sa ba ci ba sha wa farjuhu an ar-rafath ya rike gaban sa farjin sa gabarin aikata alfasha fa in takallama lam yatakallam bima yajrahu sawmuhu idan har zai yi magana to zai yi magana da ba za ta raunana masa azumin sa ba zai faɗi alheri zai faɗi gaskiya zai karanta alqur'ani zai yi tasbihi zai yi sulhu tsakanin masu rigima kalmar da zai faranta ma wani rai dukkan wata kalma da Allah ta'ala yake so ita ce za ta gudana akan harshensa to kaga azuminsa ba zai taɓu ba wa in fa'ala lam yaf'al ma yusiru sawmahu idan wani abu zai aikata da gaɓoɓinsa to ba zai yarda ya aikata abinda zai bata masa azumi ba ba zai yarda ya dau hannunsa ya dauki kayan wani da yana azumi ba zai daga hannunsa ya daki wani bisa zalunci yana azumi ba dukkan wani abu da zai yi da gabarsa wanda saban Allah ne ba zai yarda ya yi shi ba fa yakhruju kalamuhu kulluhu nafi'an salihan Allah ya ce maganar da zai yi ko gaba daya ta fito magana ce mai amfani kuma ta kwarai. Wa kadhalika amaluhu, hakanan ayyukansa duk da zai yi su zama ayyuka ne na kwarai. Fa hiya bi manzilati ar-ra'iha allati yashmuha man jalasa hamil al-miski. To wannan maganganun nashi da waɗannan ayyukan nasu za su zama tamkar kanshi ne da zai rika fita daga tare da shi, kamar yanda yake fita tare da wanda yake dauke da almiski. Saboda haka kaga duk wanda zai abokanci wannan mai irin wannan hali, to ba zai cuci da shi ba, sai dai ya amfana da shi, ya amfana da abin da zai ci daga bakinsa masu mai kyau, ya amfana da ayyukan da zai gani masu kyau a wajensa. Kamar yadda mutumin da ya aboci mutumin da yake dauke da almiski ba zai ji wani warin da zai dame shi ba, sai dai ya ji kanshi wanda zai daɗa masa rai. Kazalika man jalasa sa'iba intafa'a bi mujalasatihi lahu, to hakanan wanda zai zauna da mai azumi to zai amfana da zaman da zai yi da shi. Wa amina fihi min az-zuri wal kadhibi wal fujuri wal zulmi, kuma zai aminta babu maganar ƙarya, babu maganar zalunci, babu maganar fajirci. Wato zai aminta, ba zai ji ƙarya daga bakinsa ba, ba zai ji yarfe daga bakinsa ba, ba zai ji ƙage daga bakinsa ba, ba zai ji kalmar fasikanci a bakinsa ba. To shi yasa ake cewa makaranta a azumi makaranta ce, da wai kawai ba ana buƙatar ka bane ka kame cinka da shanka kawai, a'a, wata tarbiya ce ta musamman ake baka a cikin wannan lokaci ko wannan kwanaki na azumi, ta yadda idan har wannan abin da kake koya din ka rike shi da gaske, to zai maka tasiri a cikin rayuwarka da zamantakewarka da 'yan uwanka. Yayin da ka iya barin wani abin da yake al'ada kake, ka iya barin wani abin da yake al'ada kace tsawon wata guda, kwana 29 ko 30, to wannan zai sa ka fara sabawa da ainihin barin abin nan da yake mara kyau, zaka saba da shi, domin yau da gobe ka fara haƙura da wani abin da ka saba yi. Idan mutum mashayin taba ne, misali azumi ya zo ya ƙauracewa taba kwana 30, to zai fara sabawa da haƙura da ita. Ya mutumin da ya saba ƙarya ne, ya riƙe bakinsa, ya danna harshensa, bai yi wa kowa ƙarya ba har azumi, to zai fara sabawa shi ma da wannan. Saboda haka azumi yana sabar maka da halaye na ƙwarai ne. Don haka shi azumi kamar a ce ne gaba ɗaya dukkan wani abin da Allah ya haramta maka ka yi ƙoƙari ka guje masa. To idan aka faɗi haka, wataƙila za ka ji abin ya yi maka nauyi. A ce tun farko as-sawmu shine al-imsaku an jami'il manhiyat, an jami'il mukhalafat. A ce azumi shine ka bar dukkan wani abin da yake an hana shi. To sai kaga cewa a in dai wannan shine azumi, to wataƙila ba za ka iya azumi ko ɗaya ba. Dan in ka iya barin wannan, wataƙila ba za ka iya barin wannan ba. In ka bar wannan, wataƙila ka faɗa wancan. Sai aka taƙaita abin akan barin ci da sha. Idan ka ci ko ka sha, to kai ma ka san azuminka ya lalace. Ba a ce da kai in ka aikata wani abu na saɓon Allah sai ka rama azuminka ba. Babu inda aka ce mutumin da ya yi saɓon Allah ta hanyar ya ga abin da bai halatta ya gani ba, ko ya faɗa abin da bai halatta ya faɗa ba, a ce azuminsa ya lalace ta yadda sai ya yi ramuwa kamar wanda ya ci ya sha. Ba a faɗa haka ba. Saboda inda a ce haka aka faɗa, to ba za mu iya azumin ba. Don kusan duk sanda aka ɗau azumin sai an karya shi kafin aje ko ina. To sai aka taƙaita maka gabarin ci da sha da kusantar iyali, aka ce wannan shine azumin, da idan kai ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to azumin ka ya lalace. ka shiga cikin wanda ba su da azumi sauran abubuwan kuma sai aka alakanta su da sakamakon azumin sauran barin ƙarya da yarfe da ƙage da zalunci da sata da fasik da har aikata haramun kowane iri ne sai aka allaka shi sai aka rataya shi da sakamakon saboda ka azumi ba azumi ba kowace ibada abu biyu ne take rataye da shi akwai al-ijza akwai kuma as-sawab akwai al-ijza wato in kai wannan abin da ake binka bashi ka sauke shi ba a cewa ana binka bashi wannan shine al-ijza to ba wa dan wannan kawai muke sallah ko azumi ko sauran ibadunmu ba wai kawai dan a ce dan mu ce mun sauke nauyi ba kawai a'a muna yi ne saboda ko muna son wani la'abu na lada idan kai sallah an ji ka sauke farali amma ai kana tunanin sabon ladan sallar to kaga abu biyu ne na farko ka sauke nauyin da aka dora maka na biyu kuma ka samu ladan da ake samu yayin da aka sauke nauyin to saboda haka shi ma azumin sai aka raba shi gida biyu akwai abin da yake da alaka da ijza wato sauke nauyi akwai kuma abin da yake da alaka da sauke nauyin abin da yake da alaka da ladan abin da yake da alaka da sauke nauyi sai aka faɗi abin da zaka iya jurewa su ne waɗannan abubuwan da na ambata guda uku sauran kuma sai aka hada su da sakamako ladan da za a samu shine ka kaurace wa abubuwan da Allah ya haramta idan kai haka ne to ka sauke nauyin kuma ka samu ladan da ake bukata a samu amma idan har ka aikata wani abin da yake haramun ne ka kalli abin da bai dace ka kalla ba ka faɗi maganar da bai dace ka faɗa ba ka zalunci wani ka cuci wani ka sauke nauyin ba a cewa ana binka azumi kaza saboda ka an samu bangare guda shine ijza amma kuma ka sarayar da ladanka to kaga wannan ba karamin asara bace a ce ka zauna kwana 30 ko 29 kullun tun daga hudu al-fajr har faduwar rana ba za ka ci ba ba za ka sha ba amma kuma duk abin za ka ki ai kaga ba karamin asara bace saboda haka sai aka raba abubuwan guda biyu wannan sai aka ta'allaka shi da ijza wannan kuma aka ta'allaka shi da thawab shine abin nan al-qabul malam yace hadha huwa sawmul mashru' to wannan shine azumin da aka shar'anta wannan shine azumin da aka shar'a shar'a aka ce azumi ana nufin ka hado da waɗannan duka shine azumi cikakke لا مجرد الامساك عن الطعام والشراب با kawai ka barci da sha ba ba kawai ka kaurace wa ci da sha ba ba kawai shine azumi ba bayan kai niyya tun farko niyyar kusantar ubangiji tunda azumi idan babu niyya ba azumi bane kamar sauran ibadu idan babu niyya ba ibada bace sai kai niyyar ibada tun daga farko sannan kuma ka kaurace wa ci da sha sannan ka kaurace wa abubuwan da Allah ya haramta وشيء ما ليش ففي الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه من ذا الله صلى الله عليه وسلم يشي من لم يدع قول الزور وانا بيبر مجنر كريابة والعمل به دأيكي لمجنر كريا والجهل دووتا فليس لله حاجة تؤلى باشد وتبكاتا في أن يدع طعامه وشرابه تكين يبر شنسا دا شنسا وانا حديثي صحيح لينا تكين بخاري دا سورا السنن أصحاب السنن الأربعة بس رويتوش حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يكي غيا مكا أبن دا شيني زي ساكا ساموسا كمقوان أزمن دا ذاكي ba wai ka barci da sha kawai ba dole sai ka kaurace wa abubuwan da aka haramta annabi ya zano wasu daga ciki kamar qaulaz zur al-amala bihi al-jahl qaulaz zur magana ta ƙarya az-zur shine ka faɗi maganar da ba gaskiya ba sawa'u ta fuskar labari ka bada labarin da yake na ƙarya ko ku a ta fuskar shaida ka faɗi shaida akan wani ta ƙarya duk wannan yana daga cikin alƙaul zur wal amala bihi, ko kai aiki da ƙarya, ka san maganar da ka ji ƙarya ce amma kai ginin abinda zaka yi gini a kanta. Wal jahal, ko kuma wauta, al jahal ana nufin asafa, kai ma wani wauta kaga mutum ka zage shi ko ka bace shi ko gaya masa bakan magana, dole a cikin al jahal. Wa idza khatabahum al jahiluna qalu salama. Al jahal anan ba wai ana nufin rashin ilimi ba. Wa idza khatabahum al jahiluna ba ana nufin idan jahilai marasa ilimi suka yi musu magana ba, a'a, ana nufin wawaye, ana nufin wawaye waɗanda suke abubuwa cikin wauta, duk wanda ba zai bi tsarin Allah da dokarsa ba, to duk abin da zai wauta ce. Tsarin dokokin Allah shine kawai wayewa, shine hankali, amma idan har ka saki hanyar Allah, to ka zama wawa, ka zama cikin wawaye. Inda Allah ta'ala yake cewa innamat tawbatu 'alal ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib. Ana bi jahalatin ba ana nufin jahilci na rashin ilimi ba, ana nufin lokacin da zaka bar hanyar Allah, ka manta da girman Allah, ka manta da ka saba wa Allah. Shi yasa maga salaf suke cewa la ya'si Allah illa jahil, babu mai saba Allah sai jahili. Ma'ana lokacin da yake ya manta da girman Allah, ya manta da azabarsa, ya manta da nirkonsa, a lokacin da kwakwalwar shi ta riga ta yi nisa daga wannan tunanin, to lokacin ne zai saban Allah. Amma da a ce lokacin da zai saba wa Allah, tsoron Allah zai zo masa, tunda girman Allah zai zo masa, kwarjinin Ubangiji zai shiga zuciyarsa, zai tuna ranar lahira, zai tuna tsayuwarsa gaba ga Allah ta'ala, zai tuna azabar Allah, to zai kame gaba da yin wannan saba. Saboda ba zai yi sabo ba sai wannan duka wannan ilimin ya riga ya rabu da shi, to sai ya saba wa Allah. Shi yasa duk wanda zai saban Allah zai yi shi ne fi halil jahli la fi halil ilmi. Shi yasa Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, saboda in dai da wannan ilimin to tsoron Allah zai zo. Amma in ka ga an yi wani abu na saban Allah, to ilimin ne aka aje gu daya. Shi yasa annabi ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, ولا يشرب حين يشرب وهو ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن. وزناكي بزي زنب بين مؤمني ويساتا بزي ساتا بين مؤمني مشا ينجي بزي شا بين مؤمني. سوراك سي أن تري مسا وانا إيمانا ودشيني حالرتو دا أبنجي دا سورانسا دا تنان الله رادا سنن نزي سابا والله أتكي وانا ينا نزي سابا والله. Saboda haka a nan aljahal ba wai ana nufin rashin ilimi ba, don haka za ka iya samun mai ilimi amma yana jahal, yana wauta. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda bai bar waɗannan ba, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, Allah bai da wata buƙata cikin ya bar abincinsa da shansa. Wato dan ya bar wa Allah, dan ya bar abincinsa, ya bar abincinsa, Allah ba buƙatar wannan. Malamai suka ce wannan ba ya da mafhum, Allah ba ya da bukata in abinda ake cewa bukata, wato yana son wani abin da idan babu shi zai cutu, a babu wannan. Saboda haka falaysa lillahi haja ba ana nufin idan ya bar cinsa da shansa, ya bar qaulul zur, to Allah ya yahtaju ila hada ba. Suka ce wannan ba ya da mafhum, abinda ake nufi ma'ana Allah ta'ala ba zai koyi wannan abin nashi, ba zai karbe shi ba, shine ma'anar laysa lillahi haja. Ba ana nufin Ubangiji ya yahtaju ila makhluqatihi ba, ko ya yahtaju ila a'malihim as-saliha, Ubangiji ba ya da buƙatar aikin kowa, ka yi aiki ko kakka yi, Ubangiji ta'ala ba zai cutu da komai game da aikinka ba. Da game da annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Allah ya faɗa a cikin hadisin Abu Dharr, ashraf hadisi ahli Sham, da Muslim ya ruwaito, ce law anna awwalakum لو أن إنسكم وجنكم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما 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 نقص ذلك من ملك شيئا. لا أشيد ده نفرقه ده نكر شيء ده متند الجن دكة وتهلتة za ta zama mafi fajircin zuciyar ɗaya daga cikinmu wanda ya fi kowa fajirce waye cikin halittun Allah ya fi kowa fajirce Iblis cito da kowa zai zama kamar Iblis wanda ba zai cuci Allah da komai ba innakum lan tablughu darri fatadruni lace ba za ku isa ku cutar da ni ba ballan kuna ku cutar da ni saboda Allah ba shi da wata buƙatar komai naka ba wani abu da za ka yi dan shi Allah yana buƙata sai dai maka gata da wannan وفي الحديث هكذا أولى حديث إلى تكلم مسلم الإمام أحمد شيبة حديث أبو هريرة رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش رب صائم رب أنا بني لإيت للتقليل والتكثير تو سوديوة سوديوة ذاك قبل أزمي أما ربنس أتكلم ولا أزم شيل يموى دا إشروع سوديوة أقول ذاك قنش بأزميني أنا أزمي أما يموى إكيجي دا إمشي saboda me saboda abubuwan da aka hana shi mai azumi yayin na saban Allah shi bai daina ba inda zaka duba kaga galibi haka muke a azumi masu yunwa ne masu kishi ne amma ba hakikanin masu azumi ba zaka ga mai azumi dan kasuwa azumin sa ba zai hana shi ƙarya ba ba zai hana shi kwange ba ba zai hana shi cuta ba haka nan ma'aikaci ba zai hana shi ha'inci aikinsa ba zai hana shi sa cikin gwamnati ba haka nan ma'aikaci sana'ar hannu ba zai hana shi yayi albus ba a cikin sana'ar sa mace a gidanta ba zai hana ci mijinta ba tayi masa ta cutar da shi miji ba zai hana shi cutar da matarsa ba za ba zai hana sai kaga cewa rayuwar gaba ɗaya ana azumi kuma duk ba abin da ya canza na rayuwarmu ba za mu ga situation din rayuwa ga cewa eh yanzu ana cikin wani yanayi da za a ga cuta ta yi karanci sata ta yi karanci zamba ya yi karanci ƙarya ta yi karanci ya kamata azumi ya shigo da ga waɗannan abubuwan sun zama kaɗan to amma suna nan yadda suke wasu ba ƙaruwa suke to kaga ashe da yawa masu azumi ba su da komai sai kishi da sun ɗauke wa kansu nauyin azumin ba a cewa ana binka azumi na bara baka yi ba ka yi azumi amma kuma ba ka da lada duk wannan yunwar da kishin mutum ya ji su ne a banza kuma ya ƙi nan ba wani bala'in har gara ma yi to mala ya ce fasawun huwa sawmul jawarihi anil athar azumi shi ne gaɓoɓi su yi azumi ga barin saɓon Allah wa sawmul batni anil sharabi wa ta'ami ciki ya kame ga barin sha da ci fa kama anna ta'ama wa sharaba yaqta'uhu wa yufsiduhu kamar yanda ci da sha yana yi datsi azumi ya lalata shi fa haka zal asam to haka nan laifuffuka taqta'u sawabahu tana datsi ladan azumi kamar yadda kasance da sha zai datsi azumin ya kashe shi murus a ce ba ka yi ba azumin ka ya lalace ba ka da azumi to haka nan saban Allah shi kuma yake kashe ladan murus a ce da kai ba ka da lada wato silu samaratahu amfanin da za ka samu ƙarƙashin wannan azumin laifuffuka za su lalata shi fatusayyiruhu bimanzilati man lam yasub sai ka koma kamar baka yi azumin ba da kai da wanda bai yi ba duk kuna daya ta fuskar rashin ladan da shi bai samu ba kai ba baka samu ba to wannan shine yawancin ayyukan mu lokaci haka ake yin su Abdullahi dan Umar ne aka ce masa bana an alhazai da yawa yace a'a mahaya dai mahaya dai da yawa ar-rakbu kathir wal hujjaj qalil irin a ce kai bana an je hajji da yawa to shi ne ake ga Abdullahi a ce bana an je hajji da yawa ya ce akwai dai wanda suka yi hawan arfa da yawa amma wanda suka yi hajji ba su da yawa saboda me saboda ba lalle ne wannan dandazan duka su kiyaye abinda ake so su kiyaye ba baban farada fihinna alhajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj annabi ce man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuk to wani baya tashi shakkiyancin sa sai an je hajji to kaga wannan ai kaga ba hajji ba hajjijiya je yayi ba hajji yayi ba saboda haka yawanci mukan yi ibada amma samaratta ba kowa yake samu ba sai ayi gashi dai an yi ibada amma ladan ba kowa yake samu shi yasa har kullun kada ka rika tutiya da kana yi ka rika addu'ar Allah ya karba wannan shi yafi komai kar kai tutiyar kai yi addu'a Allah ya karba abin da kai a sallar ka kakkaf da zakai mai raka'a hudu in kana da yaqinin Allah ya karbi sujjada guda daya to kai wannan ka zama dan gata a ce ka samu yaqinin cikin sujjadodin da kai duk raka'a hudu duk raka'a sujjada biyu kaga raka'a gaban sujjada takwas to da zaka samu yaqinin cewa sujjada kwaya daya da kai Allah ya karba to wannan ka kwana cikin farin ciki amma ba ka da tabbas kana dai da kikkiawan fata kana sa rai shi yasa nakan yi takeici in ga wai mutum ya zo liman yana halin sujjada yayi tseke kam wai me yasa saboda shi wannan sujjada in yayi ta ma ai ba za a lissafa masa ita ba saboda haka shi ba zai a banza ba inda ruku'u ne da gaggawa za ka ga ya ruku'u saboda me saboda yau za a lissafa masa raka'a amma da ya ga an tafi sujjada sai ya kekam kaga yana wasa da wayarsa kaga yana dan matsa-matsi wai wannan sujjada su yi su gama ci wannan bai sani ba wataƙila a wannan sujjada da zai tafi a ciki Allah zai gafarta masa bai sani ba wataƙila wannan sujjada ita ce sujjada guda ɗaya da Allah zai karba wajensa a sallar gaba ɗaya yayin da kai ka bara harama ka tafi sujjada ai ka shiga sallah wannan sujjada da kai cikin sallah kake yinta to dan me ne da zaka yi kyashi wai kai wa Allah sujjada da ba za a lissafa maka da ita ba kai ba za ka yi ba to ina mamaki na san da yawa jahilci ne da zai yi tsayaye tunani sujjadar nan fa Allah da zai yi kuma cikin aiki na za a lissafa mai ita me zai sa duk masallaci ana sujjada ni na yi tsaye ba zan yi ba sai ya dago sannan in yi kabbara saboda haka ita sunna duk sadiyar halin da ka samu liman a ciki za ka bi shi kada ka tsaya ka ce wannan raka'ar ta kubuce mun don haka ba zan bi su ba su gama ta in sa su in wannan jahilci ne malam yace wa qad ukhtulifa fi wujudi hadhihi ar-ra'ihati min as-sa'imi hal hiya fi ad-dunya aw fi al-akhirah malamai sun yi sabani game da samun wannan kanshi da za a ji daga bakin mai azumi ce atyabu min al-misk shin a nan duniya ne ko a lahira ne a nan duniya ne kanshin yake tashi ko a lahira ne kanshin yake tashi ala kaulai ne an samu magana biyu ta malamai aka ce ala kaulai ne kai ma za ka iya faɗar su wasu sun ce a duniya ne wasu sun ce a lahira ne wa qad waqa'a bayna ash-shaykhayn al-fadilayn abi muhammad ibn abd as-salam wa abi amr ibn as-salah fi dhalika tanazu' an samu jayayya a kan wannan tsakanin manyan malaman nan biyu abu muhammad ibn abdussalam da kuma abu amr ibn salah famala abu muhammad ila anna tilka fil akhirah khassa abu muhammad ibn abdussalam yace wannan kanshin a lahira ne kawai zai za a ji shi wa sannafa fihi musannafan har ya rubuta littafi akan haka ومال الشيخ أبو عمرو إلى أن ذلك في الدنيا والآخرة شيخ أبو عمرو ابن الصلاح يأتي أنا الدنيا للاهرة نذاء جنشن وصنف فيه مصنفا يربط للتافي شيما أكن هكا رد فيه على أبي محمد يمرتني أبو محمد وتأنسى أبو معلمي قدابي دكا ننسو من يما لبيني ما سدرجه كما يند مالك يكراوسو malamai ne fadilai ne masu daraja abu muhammad shi ne abdulaziz ibn abdussalam izzuddin wanda ake wa kirari da sultanul ulama ya rasu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 660 sai Abu Amr ibn Salah sunan shi yaya Mubarak ya sunan ibn Salah ka sauke littafin ibn Salah muqaddimat ulum alhadith amma baka san sunan shi ba Abu al-Muttalib sunan shi Uthman ibn Abd al-Rahman sunan shi Uthman ibn Abd al-Rahman Abu Amr ibn Salah al-Dimashqi shi kuma ya rasu shekarar hijira tana nawa 643 saboda haka sun rayu a ɗan tsokoki guda duk da cewa ibn Salah ya riga rasuwa ya riga barin duniya ibn Izzuddin ibn Abdussalam a Masar yake duk da cewa Masar da Siriya a lokacin ƙarƙashin hukunci ɗaya take duk lokacin suna ƙarƙashin mamalik saboda haka ƙarƙashin daula ɗaya suke wa wannan yana Masar wannan kuma yana Sham to sun ɗan yi takun saka akan abubuwa sun yi takun saka akan wace matsala akan wace matsala salatul raga'ib sallar rabin watan sha'ban in wani sha'ban ya raba tsaka tashi ai wata sallah to sun yi sabani anan ma ibn Salah kai ka san mutananka suna yi da ka fito duk da kai malamin hadisi ne ka san hadisan duk da aka rawaito akan wannan rubabbin hadisi ne ba su da inganci ko kadan kuma kai ma ka karanta haka to amma ka tashi mutane suna yi ba za ka iya cewa su daina ba kuma kai ma da kai ake yi shi kuma Izzuddin ibn Abdussalam baya yi kuma bai yarda da ayi ba saboda haka sai ya inkari kai ibn Salah sai ka rika kare abin har ka rubuta kana kare cewa to yanzu mutane wannan ai sallah ce in aka bar aka hana su yi wannan bid'a za su yi wacce ba tafi wannan muni saboda ka gara a basu su yi iya wannan koda hadisan rubabbu ne dai ai dai sun dan rike wani abu dai mai dan kama da hujja sama da a hana su to sai su kirkiro wata mummunar kaga wannan ba hujja ba ce shi kuma ibn Abdussalam yake ce masa kai dai ka taso ana yi da kai saboda ka mutane sun dauka abin da gaske ne inda ana yi da kai kuma yanzu kana gaba za ka yi fitowa ka ce ba kyau ba za a ce dan menene da ka bari muke yi har ma da kai ake yi saboda ka kana jin tsoron matsayinka da mutuncinka shi yasa kai shiru to saboda ka suka yi musajala littafin Sheikh Nasiruddin Albani ya yi takhrijin hadisan ciki to akan wannan matsalan ma sun yi takun saka Abu Muhammad ya ce tilka fi duniya a tilka fi al'akhir abinnan yau ya ce fumala Abu Muhammad ila anna tilka fi al'akhirati khassa ce wannan abin a lahira ne za a ji ba a nan duniya ba ai kana zaune da mai azumi sai ma dai ka rika jin hamamin ba ma ka ji shi yana kanshin albiski ba to wannan sai an je lahira sannan za a ji kanshin albiski yana tashi shi kuma Ibn Salah ya ce a duniya ma ana jin kanshin a lahira ma kuma za a ji kanshin kowa ya rubutu yana kafa hujja akan abin da ya zaba malam zai shimfida magana mai tsawo akan wannan shi ma kuma zai shiga tsakaninsu ya nasa hukuncin ya raba gardama ya ce wasalaka Abu Amr fi dhalika maslaka Abi Hatim ibn Hibban Abu Amr ibn Salah shi ya bi abinda irin hanyar da Abu Hatim ibn Hibban Muhammad ibn Hibban ya bi fi abin a cikin littafinsa ingantaccen abin ihsa abin as-sahih فانه في صحيحه بوب عليه كذلك اشكل التابن الصحيح سنه التابن التقاسيم والانواع اشكي ياي بابي اكن wannan masalar yace dhikrul bayan bi anna khulufa fam as-sa'il yakunu atyab inda Allah min rihil misk wato ambatan hujja ko hadisi da yake nuna cewa hamamin da yake fita daga bakin mai azumi yana zamowa a wajen Allah ya fi turaren albiski kanshi ثم ساق حديث الأعمش سيكورو حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام والصيام لي وأنا أجزي به ولا خلوف فم السائم أطيب عند الله من ريح المسك من زال صلى الله عليه وآله وسلم شين أبن ديكيروي توشي لك الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام دكا أيكن لن أدم ناشني أبن أزمي والصيام لي الله يتي أزمينا وني وأنا أجزي به كما نيزا نيسا كما قولش ولا خلوف فم السائم كما للي هم من باكين مي أزمي أطيب عند الله من ريح المسك يا بقيشي أقولن الله سمد ترارن القنشن ترارن المسك ثم قال سنة ابن حبان يساكي تشيوا ذكر البيان بأن خلوف فم السائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة فدر هجة مي تبتر تشيوا هم من باكين مي أزمي زي زمن تو مفي قنشي تغا ترارن المسك أقولن الله رانر بو بكيامة ثم ساق حديثا من حديث ابن جريج سنن سي يقول حديثي دغ حديث ابن جريج عن عطاء دغ عطاء عن ابي صالح الزيات انه سمع ابا هريره يقول يا جاء ابو هريره yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال الله صلى الله عليه وسلم yace قال الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى yace كل عمل ابن ادم له dukkan aikin dan adam nashi ne illa siyam sai azumi fa innahu li domin wannan nawa ne wa ana ajzi bihi kuma ni ne zan yi sakamako da shi manzo Allah ya ce wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rantsi da wanda ran muhammadu tiki hannunsa sallallahu alaihi wasallam la khalufu fa bis sa'il atyabu inda Allah yawm alqiyamati min rihil misk lalle hamamun bakin mai azumi ranar gobe kiyama ya fitiraran almiski kamshi lissaimi farhatani mai azumi yana da farin ciki biyu idza aftara farha bi fitrihi idan yayi bude baki yayi farin ciki da bude bakinsa wa idza laqiya Allah ta'ala farha bi sawmihi idan kuma ya hadu da Allah ta'ala ranar gobe kiyama yayi farin ciki da azuminsa can wancan hadisi na farko ba ai kaidin sa da ranar alkiyama ba ya zo mutulaki a sake ba kaidi kawai la wala khulufu famis sa'imi atyabu inda Allah min rihil misk arwaya ta biyu duk dai hadisi ɗaya ne arwaya ta biyu sai aka yi masa kaidi sai aka ce la khulufu famis sa'imi atyabu inda Allah yawmal qiyama saboda haka anan